bagi wayang kau ya. An tsige kakakin majalisar dokokin Amurka karon farko a tarihi. Shugabannin gwamnatin mulkin sojan Najeriya sun kama turbar daidaita al'amura da Najeriya da ma sauran makwabtansu. Jama'a assalamu alaikum. Wani sabon tarihi ya kafu a siyasar Amurka bayan da a yammacin jiya Talata aka tsige kakakin majalisar wakilan kasar Kevin McCarthy sakamakon takaddamar kasafin kuɗi da kiris ya rage ta haifar da rufe ayyukan gwamnatin Amurka a ranar Lahadin da ta gabata. Yunkurin tsige McCarthy ya fito ne daga bangaren 'yan jam'iyyarsa ta Republican mai ɗan rinjaye a majalisar, inda ɗaya daga cikin 'yan majalisar masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar Republican Matt Gaetz daga jihar Florida ya gabatar da ƙudurin cire kakakin majalisar. Bayan muhawara ta tsawon sa'a ɗaya tsakanin bangarorin biyu na 'yan jam'iyyar Republican a majalisar masu so a tsige kakakin da waɗanda ba sa so, an kaɗa ƙuri'a ta ƙeƙe da ƙeƙe, inda 'yan majalisar ƙalilan na Republican masu tsatsauran ra'ayi suka haɗa kai da dukkan 'yan jam'iyyar Democrat suka rinjaye su da ƙuri'u 216 da ƙuri'u 210.
On this vote, the yeas are 216, the nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
A cikin watan Janairun da ya gabata ne McCarthy ya zamo kakakin majalisar wakilan bayan doguwar takaddama da kai ruwa rana tare da zagayen zaɓe mafi yawa a tarihin siyasar Amurka. Duk da yake an taɓa yunkuri har ma da kaɗa ƙuri'a kan tsige kakakin majalisar wakilan shekaru 113 da suka gabata, to amma McCarthy ya kasance kakakin majalisar na farko da aka tsige a tarihin siyasar Amurka. To bari mu koma nahiyar Afirka, inda a wani yunkuri na daidaita al'amura da dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya, shugaban mulkin sojin Nijar ya aike da wasiƙar saƙon taya murna ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zagayewar ranar samun 'yancin kan Najeriya karo na 63. Dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasashen biyu sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar a ranar 26 ga watan Yuli, inda suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaban ƙasa Mohamed Bazoum, lamarin da ya fusata ƙungiyar raya ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CEDEAO wacce ke ƙarƙashin jagorancin shugaban na Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wacce kuma ta sha alwashin ɗaukar tsauran mataki a kan ƙasar ta jamhuriyar Nijar. To sai dai a cikin wasiƙar shugaban mulkin sojin na Nijar Janar Abdulrahman Tchiani ya tunatar da Tinubu kan daɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin Najeriya da Nijar.
Jagoran sojojin juyin mulkin na mai cewa ina farin cikin isar da saƙon kai murnar zagayewar wannan rana ta 1 ga watan Oktoba zuwa gare ka da gwamnatinka da al'ummar Najeriya. Zan kuma yi amfani da wannan dama da sunana da na majalisar CNSP da gwamnati don jaddada aniyarmu ta ba da haɗin kai a dukkan yunkurin ƙarfafa hulɗa da cigaban dangantaka da ɗan'uwantakar da ke tsakanin ƙasashen namu biyu a al'ummominmu. Janar Abdulrahman Tchiani a wannan wasiƙa ya bayyana fatan ganin gwamnatocin ƙasashen biyu wato Najeriya da Nijar masu makoma guda za su samar da hanyoyin shayo kan kowane irin saɓanin da ya taso a tsakaninsu domin tabbatar da cigaban zaman lafiya a tsakanin ƙasashen namu ya da ƙanwa masu al'ummomi 'yan uwan juna.
Masanin sha'anin diflomasiyya Mustapha Abdullahi na ganin wannan a matsayin wani yunkuri da kan iya buɗe hanyar zama kan teburin sasantawa da sulhu tsakanin makwabtan ƙasashen biyu.
Kasan ita diflomasiyya dama ana iya samun ba a gane mai juna ba, amma dai in har aka ci gaba ana ma'amala lalle lalle za a ciwo kan wannan abin. To da mu da Najeriya ka sani iyaka wadda muke ta daga Difa zuwa Doso don kan ce Magaya, su kuma daga Borno zuwa birnin Kebbi, kuma da nan Kadiba ko ina iyaka dangi ne, al'adunmu guda ne, harshenmu guda ne, ana iya samun targada tsakanin mai iko da mai iko amma dai diplomasiya tsakanin kasa lalle dole ta ci gaba
ko a cikin wata zantawa ta farko da shugaban mulkin sojin na Niger yayi a gidan talabijin na kasar a farkon wannan makon Jinar Ciani yayi kokarin kawar da tunanin wasu ƴan Niger din da dama dake daukar Najeriya da ƴan Najeriya a matsayin makiyansu sakamakon biyayya ga takunkuman kungiyar ECOWAS
Najeriya kasa ce da muke da dan uwanci ba na jiya ba ba na shekaran jiya ba shekara dubaye da dubaye muna tare al'umma guda ce mazamni ne wasu sun ka gagaba tahi kyautata rayuwar su sun ka isa gaba wasu sun ka tsaya wurin da nasaru sun ka zo sun ka reda an ka ce wanga waje ya zan Niger wancan waje ya zan Najeriya sannan ba a san shi ba
haka
Najeriya wanda bai sani bane ke juya mata baya mu mun san da ƴan uwan mu sune an Najeriya mun san da ƴan uwan mu sune abbe ne wanda bai san tarihi ba shine yalla abin zai ba mamaki kuma mun gani yadda waɗannan ƴan uwa ba su bi shugabannin su ba na Najeriya wanda mun ka shiga masallatai da mu da mallaman mu na Niger da ƴan ƙasar mu na Niger haka Najeriya sun ka shiga masallatai haka Benin sun ka shiga masallatai sun ka ce duk wanda zai cin amanar Niger Allah ya tona asirin su kuma mun ga wannan roƙon Allah da mutane ke yi wannan addu'a da mutane ke yi tana ga tasiri
sosai sosai
tana ga tasiri mu mun san da Allah gaskiya ne dan uwancin mu da ƴan uwanmu na Najeriya da na Benin da na Senegal da na Cote d'Ivoire dan uwancin mu akwai shi shugabannin su da ke da hannu da ake turawa mun san wanda wake tura su mun san ina suke zuwa suna ɗaukowa umurni suna zowa suna gallaza mu na amma Allah zai yi mana sakamako
idan za a iya tunawa dai ƴan ƙasar ta Niger sun yi ta sukan lamirin Najeriya da ƴan ƙasar Najeriya kan abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin to amma mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Bello Muhammad Bada ya ce akwai rashin fahimta da kuma kurakurai da suka janyo haka
dama da ɗaya Najeriya ba ta da tagomashi a ƙasashen Afirka na yamma renon Faransa idan al'amari ya haɗa ɗan Najeriya da mutanen Cameroon ko Togo ko mutanen Benin kana ganin irin matsalar da ke faruwa da abin da ya zama laifi da bai zama laifi ba duk idan ɗan Najeriya ne ya ci laifi ne da ɗaya inda muka jin ɗan sassabci shi ne a nanan ga tsakaninmu da Niger su kuma saboda mun haɗa harshe mun haɗa al'ada mun haɗa tarihi guda wajensu ne muke ji to girka mutane ake yi a kan ana shuka su akan kiyayya dama tarbiya ta Faransa ba tarbiyar kware ba ce kada ka manta Faransa ta kama mabiya fara a lokacin da aka yi yakin basasa ba gehen gwamnati tarayya take ba wannan tarbiya da ta yi musu shi yasa aka rufe idanu aka kasa gane menene ake ce ma ECOWAS sannan menene ake ce ma Najeriya to sannan kuma ka san fahimta ita kanta da fahimta wanda Faransa tawa tarbiya da fahimta wanda Ingilishi tawa tarbiya ba za ta taba zama guda ba duk wannan fitinu ne waɗanda mutanen ke son su gama mutane fitina ƴan wani bangare na Najeriya sun ga laifin Muhammadu Buhari sadda shina shugaban ƙasa suna cewa yana taimaka ma Niger so da yawa abin da ya shafi motoci ne sha'anin abin da ya shafi kayan zabe ne abin da ya shafi horar da mutane ne akwai lokuta waɗanda ita kanta Najeriya har abin da ya shafi sha'ani ne na albashi na menene duka irin waɗannan abubuwa suna taimaka ma Niger ba kuma Niger kadai ba amma ita Niger duk wanda ke Najeriya har dai arewacin Najeriya ba ka iya cire ɗan Najeriya ka cire ɗan Niger maɓannata na a wancan ɓangare na su waɗanda suka yi juyin mulki sannan kuma akwai irin waɗannan maɓannata a wannan ɓangare na Najeriya waɗanda su kuma sai sun haddasa hitina sannan suke samun biyan buƙatarsu shi yasa ai wannan haffaje-fadiyar taso ai bai ko taso ba idan ɗan Najeriya yana Niger gidansu yake idan ɗan Niger shi na nan arewacin Najeriya a gida yake kware da gaske abinda duk ya taɓa hanci mai waka ya ce idanun ruwa su kai amma ma'annata suke kokarin su kawo wannan
Masu saurare, a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma. Sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.